Mai saurare barkanmu da wannan lokaci sunana Muslim Muhammad Yusuf daga nan Daily Trust ta cikin shirin Najeriya a yau. Kaucewa amfani da shafukan sada zumunta irin wannan lokaci yana da matukar muhimmanci domin dagewa wajen yin ibadoji yadda ya kamata. Wasu malamai na bada shawarar cewa a irin wannan lokaci mutum zai iya rage karfin azuminsa idan har yana cewa social media daga naganan abubuwan da za su iya kawo masa tangarda da naƙasu a azuminsa. Shin waɗanne abubuwa ne ya kamata mutane su kaucewa kuma meye dalilin da ma ya sa za a rage amfani da shafukan sada zumunta? Shirin Najeriya a yau ya duba waɗannan batutuwa da kuma yadda za ku amfana da social media wajen samun lada. Mu fara da jin ra'ayoyin al'umma game da yadda suke amfani da shafukan sada zumunta da kuma kauce masa wajen yin ibada yadda ya kamata.
Gaskiya ina kokari sosai wajen ganin na rage amfani da kafafen sada zumunta ko na ce ma wayar gabaki daya, saboda irin wannan lokacin idan mutum ya ce zai bi wa waya gaskiya ba zai yi wani abu da zai amfana da shi ba. To, so da yawa gaskiya da safe idan na tashi bayan na gama sauraro na yi sallah na yi azkara da karatu da sauransu wuraren karfe 8 na safe haka na kadin shau. Na ɗan duba na ga idan ina da wani saƙo mai muhimmanci, duk da cewa ni ban ma cika shiga sauran kafafen na sada zumunta ba irin haka. Wanda dai na fi ma dubawa shi ne WhatsApp, irin su Facebook, Instagram, TikTok. Gaskiya da wahala ma ka gana shiga, sai ne kwana biyu ma ban leƙa ba. Amma shi WhatsApp da yake akwai groups waɗanda suka zama dole sai mutum ya duba, kamar na wurin aiki da na family haka. To, an kan duba saboda ko da an turo da wani saƙo mai muhimmanci wanda ya kamata in gani cikin lokaci. Gaskiya ina ƙoƙarin yin haka nan. Kuma soriya nika amfani da social media da safe da yamma. Da daren ma an gama shan ruwa, an je tarawi, an dawo, an gaji sai bacci. To, ban cikawa ba da dare. So, biyu dai haka a wuni, da safe da yamma shikenan.
Assalamu alaikum, sunana Najib Shehu. Gaskiya abin da nake yin haka ce za a fara watan azumin watan Ramadan na kan goge duk wani abu da ya shafi na sada zumunta na, saboda shine kawai hanyar da na san zan iya bi don tsallake wani abu da ya shafi social media. Gaskiya an ba haka bane, ko da ka ce ba za ka shiga ba, lokaci ne da za ka iya jin labarin ko wani abu ko wani abu ya faru ka iya koma ka ce za ka shiga. To, shi in na kulla wannan na kan iya barin WhatsApp ne kawai, amma duk wani abu da ya shafi social media, abin da ya shafi Twitter, Facebook, Instagram na kan goge shi. Sai lokacin da aka gama azumi ranar da aka yi sallah, sai na kan dawo da shi in ci gaba da abubuwan da yake yi. To, shi ne kawai nake gani hanya ɗaya gaskiya wanda mutum zai ƙaura cewa amfani da shafin sada zumunta irin wannan lokaci na azumi. Amma gaskiya in ba wannan bane, saboda sabo da muka yi da wannan shafi yakan da wahala kana ganin shi a cikin wayanka a ce ka kasa amfani da shi.
Gaskiya ni dai a wannan wata da muke ciki na Ramadan, gaskiya ban cika hawa social media sosai ba. Asali ma an ka ganna social media, to kila wani ne abokin kasuwanci na ya kira ni ya ce min ya tura min saƙo ta social media in je in duba. Sai in je in duba an amsa mai abin da ya tura min. Sai kuma idan an sha ruwa na kan dan iya buɗewa dan duba wasu abubuwa tsawon minti 10 zuwa minti 15 haka na gama duba abin da zan duba. Na tura ma mutum zan da zan tura ma abu na duba waye suka tuturo min saƙonni. Iyakacin yadda nake hurɗa da social media kenan a wannan watan. Mai albarka.
Ra'ayin wasu al'umma kenan game da amfani da shafukan sada zumunta a cikin watan Ramadana. To, ta wace hanya mutum zai iya amfani da social media wajen ganin ta amfane shi ko kuma ya samu lada? Da dalilin da ya sa hakan ya zama wajibi mutum ya ƙauracewa amfani da shafukan wajen ganin bai ragewa azuminsa ƙarfi ba. Ga wani malamin addinin Islama da ya mun ƙarin haske.
To, sunana Hassan Husaini, limamin Juma'a na Muslim Community Zone 5 Saka. To, gaskiya wannan lokaci da muke ciki idan mutum yana azumi ya dan nisanci social media gaskiya, saboda social media kamar kasuwa ne. Shi kuma kasuwa akwai abubuwa yawa a ciki, akwai haramun, akwai halal, ba abinda babu. To, a matsayin ka na mai azumi, kuma azumi ya zamto idon ka yi azumi, kunnen ka yi azumi, bakin ka yi azumi, ba wai iya a ce karka ci abinci ba. Daga cikin illan da nake ganin social media wanda yanzu yake cutar da mutane musamman a wannan wata. Akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ga duk mutumin da yake azumi idan bai bar kudin zuhur ba da aiki da shi to Allah baya bukatun cinsa da shansa. Abinda ake ce na zuhur shine yada labarin da baka da tabbas, wanda in ka shiga social media yau zaka ga mutum ya yada labarai wanda ba yi da tabbas, wanda bai san source din sa ba, kuma zai ta yadawa ya je group ya sa ya je nan ya sa. Ko manzo Allah ya yi mana tsawa akan haka, yace mutum zai gama azumi yamma ya yi bai da wata lada illa yunwa da insha. Abu na biyu kuma, social media in ka shiga yanzu a wannan lokaci kibe-kibe abubuwan ba sa menene ga sunan dai wanda ba su da amfani, to matsayin ka ne azumi, abin da ya kamata ka yi shine ka lazumci ibada. Ba za mu ce totally social media a lokacin nan karka dubawa, saboda ana sa wa'azuzzuka karatutukan malamai da kuma samun wa'insu labarai da zai amfani rayuwarka, amma kullum ka zauna chatting Facebook WhatsApp ba su da amfani a yanzu. Sabi ba lokacin ibada ne a yanzu. A cikin Alkur'ani Allah ya ce wa minan nasi man yastami lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wala hudan. Akwai daga cikin mutane waɗanda suke siyan abubuwa na wasanni da lagu wanda ba su da amfani kuma da kuɗin su.
Kamar ta wani fanni za a iya cewa yawan zama a social media zai shafi azumin mutum?
To gaskiya zai shafi, na ɗaya zai ci maka lokaci, domin lokaci da muke da shi yanzu is limited, ba wani lokaci bane mai faɗi. Kai kuma ka zauna ka shiga social media maimakon ka yi ta karatu da istighfari, kana nan kana online kana chatting ko kana wani abu, to zai ci maka lokaci kuma zai rage maka ƙarfin azuminka, domin azumi yana samun cika ne idan mutum ya tsare abubuwan da Allah ya ce ya tsare. Ina fata kana tare da ni. Na'am, so yana daga ciki kar ka zama kana cinye lokacinka, domin lokaci yana da muhimmanci a wajen musulmi. Sannan kuma ladan azuminka zai ragu, ba zai cika cikakke ba, saboda wasu abubuwa da zaka gani da abubuwan da zaka yi a cikin social media.
Kamar akwai abubuwan da mutum zai iya kalla kenan su rage wa azumin shi ƙarfi?
Sosai, sosai. Kamar wata, kamar ganin tsaraici, kamar sauraron ko faɗin abin da bai dace ba, yana rage ƙarfin azumi sosai.
Amma a wannan zamanin da ake ciki na social media, kana ganin malam abu ne mai yiwuwa mutane su iya kauce ma amfani da shi ko kuma rage shi? Wani abu za su iya yin amfani da shi a madadinsa ta yadda ba za su tunanin su leƙa social media kamar da ba?
Abin da ya kamata shi ne mutum ya lazumci karatun Alkur'ani, ya zauna ya yi istighfari, yana hailala, yana neman, yana addu'o'i. In ya gaji yana da MP3 ko a wayansa sai ya saurari wa'azi ko ya saurari kira'a. Wayannan abubuwa za su shagaltar da mutum ya zanto yana ta ibada maimakon ya zauna yana ta social media, irin sallolin nafila, irin karatun Qur'ani, salati wa annabi, tura bukatunka wajen Allah da addu'o'i, duk ga sunan wanda aka ce mu dinga yi a cikin watan Ramadana, su ne abinda mutum ya kamata ya shagaltu da su da neman gafara, ya dinga addu'a Allah ya tsare shi da wuta ya ba shi aljanna, domin watan da ake ba mutane aljanna su ne.
Kamar malam, kana ganin ta wace hanya mutum zai amfani da social media wajen yada abubuwan ibada da kuma yin abin da suka dace, watakila ma ya samu lada ta wannan hanya?
Alhamdulillah, yanzu mutum zai amfani da social media ya tura hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da gaya wa mutane muhimmancin waɗannan kwanaki da suka rage, irin hadisai da suka yi magana akan neman daren Lailatul Qadr, sannan tahajjud, sallan tarawihi, jan hankalin mutane akan ciyar da mutane a halin da ake cikin nan, tallafa ma talakawa. Duk mutum zai yi amfani da social media ya tura saƙo wa mutane, wannan ba ƙaramin aiki bane, zai samu lada sosai wajen Allah.
Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafin mu na aminiya.ng, ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust, ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma TuneIn Radio. ana jin shirin ta trustradio.com.ng da kuma ta tashoshin FM da ke sararin mu a wannan lokaci. Madalla. To yanzu kuma ga Jamilu Adamu dauke da muhimman labaran da Aminiya ta wannan rana ke dauke da su.
Masu sauraron mu kamar yadda aka saba a kowane mako. A wannan mako muna tare da mataimakin editor jaridar Aminiya, Isiyaku Muhammad, inda zai gabatar mana da abin da jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako. Me jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako?
To kamar yadda aka saba kowane mako, wannan mako muna dauke da labarai muhimmai masu kayatarwa. Babban labarinmu na wannan makon shine na yashe teku, yadda tashar Baro ta lashe biliyoyin naira amma ba ta aiki. Tashar Baro wadda tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar, aka kashe kuɗaɗe maƙude amma har yanzu ba ta aiki. To mun je mun yi rahoto na musamman akan wannan tashar. Labarin da ke biye da wannan shine na sojojin da aka kashe a jihar Delta, inda muka samu zantawa da iyalan mamacin wato babban komandan kenan da matarsa da mahaifiyarsa, yadda mahaifiyar ke cewa da naji kan kashe ɗana Kanar AH Ali. Sannan mun yi labari akan yadda rabon zakka ya jawo mutuwar mutum 18 a jihar Bauchi, ciki har da wata mai ciki da ta yi fada ba rai saboda wuyan da ta sha a wajen. Sai akwai labarin Basiru Faye, wanda fursunan siyasa ne da ya zama shugaban kasa mafi karancin shekaru a nahiyar Afirka baki daya a tarihi. Akwai labarin al'ajabi na wani wanda zai biya matarsa naira miliyan 146 kan yi masa hidimar aure kafin su rabu. A bangaren nishadi kuwa, mun yi sharhi ne da nazari akan rikici ko kuma saban da ke tsakanin jarumar Kaniwood Amal Umar da ƴan sanda, inda muka yi tarihiyar abubuwan da suka faru, wanda asali abin kan soyayya ne ya rikide ya kai ga haka. A bangaren wasanni kuwa, mun yi sharhi ne da nazari akan wani fitaccen matashin kocin wasanni wato Jabi Alonso, wanda yanzu yake horar da 'yan wasan kungiyar Bayern Leverkusen a kasar Jamus, inda kungiyoyi manya-manya a duniya suke rubin shi. To mun sharhi akan me yasa yake rubin sa da kuma abin da yasa yake samun nasarori a wannan harkar ta horar da 'yan wasa da ya fara sabo.
Mai tsirare da haka shirin na Najeriya a yau ya zo ƙarshe a wannan lokaci. A madadin sauran abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.